This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17.25 da kuma mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Niyya da Dadol da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Tare da Ibrahim Garba ne Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. A cikin wannan shiri za ku ji cewa ganawa da shugaba Buhari da kwamitin samun zaman lafiya na tsohon shugaba Abdulsalam Abubakar ya bar baya da kura. Sannan kuma a ci gaba da kokarin samun sauki akan matsalar tsaro. Kwamitin da Majalisar Wakilan Jihar Plateau ta kafa ya zanta da wasu ƙabilan jihar. Kada kuma amince Salihu Garba zai gabatar da rashin tayi. To amma fa sai bayan kun gama jin labarin duniya.
Assalamu alaikum ga labaran. Shugabannin kungiyar kasashen gabashin Afirka na kan matsa ma gwamnatin Sudan ta kudu da 'yan tawaye su ci majituwa a yau ɗin Litini don kawo ƙarshen yakin basasar da suka shafe watanni 20 suna yi. Shugaba Salva Kiir da babban abokin gabarsa jagoran 'yan tawaye Riek Machar suna birnin Addis Ababa don tattaunawa da kungiyar kasashen gabashin Afirka IGAD a takaice wadda ta shirya. Shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya saka hoton mutanen biyu sun shiga tattaunawar da kungiyar ta IGAD ta shirya da daren jiya Lahadi a gabanin wa'adin da ke cika a yau ɗin Litini, tattaunawar da ke samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya da Amurka.
Kungiyar kasashen Afirka ta yi kashedin cewa rikicin siyasar kasar Burundi na iya zama masifa ga kasar da kuma yankunan da suke kusa. Kungiyar kasashen Afirka ta yi wannan gargaɗin ne a wata sanarwar da shugabar kwamitin kungiyar Nkosazana Dlamini Zuma ta gabatar, kuma ta gabatar da sanarwar ce kwana ɗaya bayan da aka kashe tsohon hafsan sojojin ƙasar Jean Bikomagu. Wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba su ne suka kashe tsohon jami'in sojan a ƙofar gidansa a Bujumbura babban birnin ƙasar. Kashe shi da aka yi ya biyo bayan kisan gillar da aka yi wa mai baiwa shugaban ƙasar shawara a kan matakan tsaro a kwanan nan. Nkosazana Dlamini Zuma ta jaddada buƙatar yin shawarwari domin samun dawwammamiyar zaman lafiya a ƙasar da kuma ƙarshen rikicin siyasa. Masu caccakar shugaban ƙasar sun ce matakan da yake ɗauka, ciki har da yin takara a karo na uku, suna jawo wa tsarin mulkin ƙasar da yarjejeniyar da aka ƙulla a Arusha da ta kawo ƙarshen yakin basasa shekaru 13 a ƙasar karan tsaye. To amma sai kotun tsarin mulkin ƙasar ta yanke hukuncin cewa shugaba Nkurunziza ya cancanci tsayawa takara domin da farko majalisar dokokin ƙasar ce ta naɗa shi a shekara ta 2005, ba jama'a ne suka zaɓe shi ba.
An gano tarkacin jirgin saman Indonesia mai ɗauke da matafiya 54 wanda ya faɗi a lardin gabas na Pipo mai mawuyacin fasali. Jirgin ya rikito ne yayin da yake tafiya cikin mummunan yanayi. Wasu ƙauyawa a gundumar Bintan da ke Papo ne suka gano baraguzan jirgin a wani tsauni, a cewar ma'aikatar sufurin Indonesia. Har yanzu dai jami'ai na ƙoƙarin tantance bayanan da suka samu daga mazauna wurin. Hukumomin Indonesia sun ce an tura masu ayyukan ceto zuwa wannan wuri da ke can Lungu, kuma za su fara bincike a yau ɗin Litini. Babu tabbacin akwai wanda ya tsira. Sadarwa tsakanin ofishin kula da tafiyar jirage na tashiyar jirgin sama da jirgin saman na kamfanin Trigana Air mai lambar tafiya 267 ta katse kimanin minti 30 bayan tashin jirgin jiya Lahadi daga filin jirgin saman Santani da ke Jayapura headquarter lardin.
Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe ministan harkokin cikin gidan lardin Fujian na ƙasar Pakistan mai suna Shuja Khanzada a sakamakon wani harin ƙunar baƙin wake. An kashe ministan ne tare da aƙalla wasu mutane 11. Mai baiwa gwamnatin lardin shawara akan harkokin kiwon lafiya, Said Alahi, ya faɗa wa gidan talabijin na ƙasar cewa Minista Suja Kanzada yana daga cikin waɗanda aka kashe a jiya Lahadi. Masu aikin ceto sun ce tana yiwuwa yawan waɗanda suka mutu ya ƙaru, domin har yanzu akwai mutane da dama da rusassun gine-gine suka danne. Cedin gani da ido sun ce akwai kimanin mutane 30 a cikin gidan minista a lokacin da mai harin ƙunar baƙin waken ya shiga gidan kuma ya tada bumabuman da ke jikinsa, bayan da masu gadi sun hango shi kuma suka yi ƙoƙarin hana shi shiga gidan. 'Yan sanda suna daga cikin waɗanda rusassun gine-gine suka danne. Labarin duniya kenan, kuka gama ji. Wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya ya aiko mana da rahoton cewa
ganawar shugaba Buhari da kwamitin zaman lafiya na Abdulsalami Abubakar ya ci gaba da haddasa muhawara tsakanin PDP da ke ganin ra'ayin kwamitin daidai ne da wasu masu sharhi da ke ganin babu wani uzurin rashin binciken kwakwaf ga gwamnatin da ta shuɗe. A sabon salon PDP na caccakar gwamnatin Buhari a ƙarshen mako ta alƙalamin Olusegun Metu ta nuna takaicin yadda ta ce APC na aibanta kwamitin zaman lafiyan da ke tattare da dattawa da suka tallafa rayuwar demokuraɗiyyar Najeriya. Duk da PDP ta yi sauri, ta ce ba ta adawa da yaƙi da cin hanci, matuƙar da hakan ba zai zama silar bita da kulli ba. Tsohon mai taimaka ba manga tukurkan siyasa da yanzu ke ɗanyen ganye da APC Shitu Muhammad ya ce binciken ne mafi ala.
In ka jalaye su tafi da kudin kenan, Najeriya ta rasa wannan kudin. Suwa suka sa Najeriya a wannan halin kakanika? In baka yi bincike ba, su ma za su ce to in wata gwamnati ta zo za ta jalaye, su ma za su yi ta barkasa. Saboda aka gara a yi bincike, duk duniya su gansu su san cewa su ne ba su son kasa.
Bayan taro da kungiyar dattawan Arewa Northern Elders, shugaban rundunar adalci Abdulkarim Dayabo ya nuna damuwa kan masu kiran sassauci ga yaƙi da cin hanci.
Abubuwan da muke faɗa da ake cewa baƙin ciki muke, Allah ya shugabancin can arziki akan sun yi mana sata muna baƙin ciki, sai Allah ya kawo Obasanjo a lokacinsa ya kafa hukumar EFCC ƙarƙashin Nuhu Rubadu. Izo ice ya samu local government chairman ɗin 774 duk kowannensu da laifi. Izo ice duk gwamnonin 36 bace banda na wata jam'iyya ba, duk ya same su da laifi kuma yana da shaida, duk zai gurfana su a kotu. Izo kuma faɗi irin ɓarnar da shugabannin ƙasa da suka gabata suka yi da abokan mu'amalarsu, duk ibadar hotanni wanda a cikinsu ne aka samu James Ibori da ibashi miliyan 15 ika Central Bank ya nuna rasai ɗin shiga. Misali, shaidun da ibayar a nan Najeriya duk gabaɗaya aka kasa hukunta James Ibori, shi ita je kuma bayarwa a Ingila aka ɗaure James Ibori shekara 13. Saboda haka ita kanta kotu da alƙalai sai an musu kyakkyawan garin bawul a ƙasar nan don mu samu kyakkyawan tsafta ne za a hukunta duk irin wanda suka yi mana laifi irin waɗannan da irin duk abin da ya samu a cikin ƙasar nan na tattalin arziki da siyasa da tsaro.
Shi ma tsohon ɗan majalisa Barista Ibrahim Bello na ganin matuƙar za a bi matakan tsarin mulki binciken zai farfaɗo da ɗa'a a Najeriya.
Ai, shugaban ƙasar Najeriya ba shi ne ke binciken ba, kuma ba shi ne alƙali ba, ba kuma shi ne zai ɗaure ba. Shi dai yana so ya tabbata an jaddada abin da ya kamata an bisa ga adalci. Kowane kwamiti da suka je ai sun nuna mashi ne akan cewa suna so kada a bita da ƙulli, saboda 'yan jam'iyyar PDP suna ta ƙorafin cewa su ake ma wannan bita da ƙullin. A bi abin da ke rule of law, a bi ƙa'idan kowa ne ɗan Najeriya zama daidai yake da kowa, duk wanda ya yi a mishi a yanda aka rabu kenan.
Da alamu wannan batu zai ci gaba da ɗaukar hankalin masu sharhi har sai an ga yadda kuruwar aikin za ta yi tasiri ne kan jami'an gwamnati masu wa'adin aiki har ritaya, ko ko dai gyaran zai fara ne ta kan 'yan siyasa.
Wherever America had influence, it will help Nigeria to recover any money that had been started.
Nan ma kakakin shugaba Buhari ne Femi Adesina ke nana ta alwashin Amurka na tallafawa wajen dawo da kuɗin da ɓarayin biron Najeriya suka jibge a Amurkar da duk ƙasashen da take da tasiri a kansu. Nasiru Adamailika, Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Mun gode, Nasiru. Daga can Jos kuma wakilin sashen Hausa Zainab Babaji ta aiko da rahoton cewa kwamitin da Majalisar Wakilan Jihar Plateau ta kafa domin samun zaman lafiya ya ci gaba da yin yunkurin ganin wanzuwar haka.
A ci gaba da lalabo maslaha kan matsalar tsaro a Jihar Plateau, kwamitin da Majalisar Dokokin Jihar Plateau ta kafa ta tattauna da al'ummomin Biron, Fulani da Jarawa daga wasu sassan ƙananan hukumomin Jos ta Gabas, Barikin Ladi da Mangu. A cewar mahalarta taron, matsalar ta ta'allaka ne kan satar shanu, lalata amfanin gona, mallakar ƙasa, bambancin addini da siyasa.
Sunana Husaini Haruna Adam, ni ne sekretare na ilmantar da 'ya'yan mukiyaya na Mangu Local Government, inda ana ɗauka wayannan matakai yadda wayannan 'yan majalisa suka kira mu yau da muna faɗa tuntuni da an wuce wannan wurin. Domin manya-manyan damuwarmu shi ne, na farko ana faɗa mu kawai rugagi a yi ta kakkashe mu, a yi ta koran mu, a yi ta kwakkwace mana shanu. ba a kama ko mutum daya ba, sa'annan kuma ba a hukunta ko mutum daya ba, sa'annan kuma ba a ce ku da aka kore ku ko aka kashe muku yanwa bari a tallafa muku ƴaƴan da an kashe musu iyaye su ma su dan samu sauki, wanda an kwace musu sanu su dan samu sauki su zamanto mutane ba. Muna roko da Allah yadda da ake iyaye da kakanni mu zamanto daya a koma wancan musayi din, don da ba mu san wai wannan biron daban, wannan Fulani daban, wannan Bajari daban ba, komai mun sani ana iya tare ne.
Sunana Elisha Dauda, ni ne mai sarautan Gwangada a Langai District. Abinda yake faruwa, birim yana noman gona sai a kwashe gonan a bama Baflatani ko a bama wani. Ni mun gane cewa batun kasa ne. Ga Fulani anan muna zaman mu lami lafiya. Yan uwanmu Fulani da Ruma danda suke a Barkin Ladi, wanda aka koro su daga Barkin Ladi sun koma Langai District, su suke ja mana dama. Yan uwanmu kuma suna ce mana mu bakin mu mun hada baki da Fulani, ana ji ana kashe yan uwanmu. Su Fulani kuma suna gani cewa mun hada baki da yan uwanmu birim na Barkin Ladi, kun ga ina matsayin mu. In gaskiya ne ake so, abinda yake na haki na birim a bashi, abinda yake haki na Baflatani a bashi. Idan waɗannan sarakuna sun rike mu hannu biyu kabilun da muke zaune a wajen, gaskiya babu son kai, babu nuna kabilanci, babu nuna bambanci, zaman lafiya zai samu.
Sunana Malam Agwamnyam, ni ne deputy chairman na Afizere community. Kaman mu iyayenmu sun gaji noma, to filayensu shine dukiyansu. Sai mutum ya je ya tsaya a wurin ya ce wannan wurin nawa ne ba na kowa ba, kaza kaza, wannan babban damuwa ne. Na biyu, waɗansu suna gani cewa sun yi karatu, saboda haka waɗanda ba su yi karatun ba, ba su san komai ba, za su su danne hakkinsu. Mu jarawa da biron, kowa ya koma ya tsaya kan gaskiya, inda ba naka ba ka fita ka gaya ma duniya cewa wannan wurin ba nawa ba.
Shugaban kwamitin kuma mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Plateau, Yusuf Adamu Gagdi, yace suna kokarin wayarwa da al'umma kai kan su goyi bayan jami'an tsaro da ke aikin samar da zaman lafiya tsakanin su.
Su yadda da jami'an tsaro domin ba su da yadda kan aikin jami'an tsaro. Tsakanin su duka biyu na shafada mutane ne da suke rike da makaman da gwamnati bata yadda su rike ba. Tsakanin su duka biyu suna musgunawa juna wurin al'amari na hanyar kiwo da inda bai kamata ai kiwo ba, kuma muna da hanyar da zamu shawo kanta cikin izinin Ubangiji. Jos East Local Government jarawa ne, kuma suna zaune da Fulani, suna zaune da Birom a wannan Fursum District din. Suna da damuwa tsakanin kabilan jarawa na Plateau da kuma kabilan Birom akan harkan gonaki, wanda jarawa sun ce nasu ne, Birom sun ce nasu ne. Mu majalisa ne mai zaman kanmu, mun san damuwan Plateau, mun kira mutane sun yi magana. Duk abin da ya shafi bangaren laifi da ya shafi na gwamnati ko wadda ta wuce ko na yanzu, za mu faɗa wa mutane, kuma za mu faɗi matakin da za a yi a gyara ta.
A cikin wannan mako ne dai kwamitin zai mika rahotonsa wa majalisar dokokin don ɗaukan ƙwararren matakan da za su taimaka wajen samar da zaman lafiya a jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Zauna a lafiya, al'umma ta Plateau kungiya.
To, waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
The Voice of America.
Kaɗan za mu gabatar da rashin ta yi, to amma a shakata da wannan waka tukunna.
Ya yeah, 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 yeah. magani dan samun lafiya sai halitta ne sai ka bukatu su zauna lafiya sai kai ya zama ila cikin Kano ya zauna lafiya na dai gan duniya na hurai da tunawa ke Kano garina jama'a ta jahar Kano wa alan waka na mutan Kano jumurin amon wage a gurin jama'ar Kano wa ba zauna lafiya zai kulla alakar ɗan Kano wa musa da zumuntaka da makwabta ɗan gefen Kano wa
lokaci yayi da za a saurari da rashin tayi
kuɗi ya kashe su da hanya mai kyau
ka tuna yanda ka sami kuɗin ka ka
sha da rashin tayi akan bar araha Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wannan filin. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. To har yanzu muna kan batun man fetur a arewa. Yau Alhaji Yakubu ɗaya daga cikin bakin namu zai fara da batun cire tallafi.
Alhaji Yakubu, cire tallafin nan shin in an cire dan ƙasa zai wahala ne? Ko kuma a idan aka cire tallafi zai samu sauki
to Hajiya Madina insha Allah in aka cire tallafi dan kasa zai samu sauki
ta yaya
to yanzu da nake gaya miki mun da muke cikin harkan mai mun san shigo da mai da ake yi bayan an shigo da shi a cewa gwamnati tana ba da tallafi abinda ya bani mamaki da nake ji wai ba ma a ba su kudin tallafi ba wai kudin canjin da ya karu din ba biya su kudin su ba shine mai zama matsala wajen dala biliyan 29 ko 200 da wani abu to Hajiya Madina ina tabbatar miki wallahi tallahi billahi da zuba kafara su masu shigo da mai nan wasu ma ba su shigo da mai din daidai bayan wannan kuma an sun shigo da shi ba sa sayarwa akan tallafin da gwamnati ya fada gwamnati yana sayar mana mai naira 77 da sule 6 to duk wayannan depot private depots a jiya dubi record nasu da yadda muke saya ba wanda ya taba sayar da mai naira 77 da sule 6 tsakanin su kuma suna karbar tallafin gwamnati to mun saya mai naira 100 da wani abu Madina mun saya naira 90 mun saya naira 83 da sule 5 wanda take kasuwa yanzu
ku kuma kun sayar a nawa
to mu muna da dalilai mu misali idan ka saya mai 83 kamun ka loda ta tabar Lagos sai kai 85 to in ya zo tunda wannan tallafin ba kai ne aka saya mai ba mu wani ma zai dora naira 5 ya sayar ko naira 90 wanda idan da za a sayar mana a naira 77 da sule 6 za mu yi mu sayar naira 87 din wanda muna da riba kusan naira 9 amma gani ba a sayar mana mai haka gwamnati tana gani ma, da NNPC din da DPR da YY suna gani har ma wai ana zuwa wajen gwamnati wai ana so tallafi bayan ga record na bankunan da muke biyan mai wayannan kamfanuka masu karbar tallafi ba sa sayar mana mai haka su gwamnati sun sani misali gwamnatin da ta wuce muna roƙon gwamnati wanda ta shigo muna so ta yi bincike insha Allah ta bincika maganar na fada wannan kamfanonuka masu son tallafi sai sun maida wa gwamnati wasu kudi duk mai ba sai da maidin a tallafin ba kuma sun karbi tallafin gwamnati sun kara mana kudi suna karbar kudi wajen gwamnati ya zama sun yi duplication kenan na wannan abun mu a wajen mu muna da kaman outlet gidajen mai ya kai 20,000 na kanmu wanda muna da kamfanonuka a shirye suke na waje za su iya saka mana mai mu saya amma saboda dogokin kasan nan muna jiran abin da gwamnati za ta yi sai a dubi wayanda za a yi harkar da su a samu wani abu kamar gwamnatin ta wuce a zo wai ana cewa misali mai Capital Oil tana cewa ta bada mai kasa zuwa Najeriya waya je a dauka kamar ita na NNPC bayan ga NNPC kanta take tana nan a shigowar Buhari nan kin sani Hajiya Madina ni na sani Buhari bai yi magana kan mai ba amma ga mai ta sako to a dubi me ya faru
kamar bayanin da Yusha'u yayi kafin a kai ga hako mai a Oloibiri a shiyar Niger Delta da yanzu Najeriya ke dogaro da shi sai da aka dauki shekaru wajen 11 yanzu kana ganin in an ce a hako mai a arewan nan za a iya hakowa har mutumin da ke shiyar arewa har ya amfana da hako wannan man
Hajiya ita misali kamfanin da na Saudi America wanda suka zo za su yi mana Blue Oil suce za su yi mana refinery guda biyu suka ce an ba su shekara biyu za su gina refinery nan guda biyu
akan nawa za su yi
akan dala biliyan 3 abinda suka fada za su yi kowane refinery kenan biliyan 1 da miliyan $500 To mu a ganin gwamnatin da yake tafiye lokacin da suka zo har ma muka bada proposing a yi mana daya a age kogi sai saboda arewa a jaye daya a kudanci to ba dun komai ba saboda wannan crude oil namu na arewa ba same ta ba inda an same ta ba za mu ma magana can ba dun independent petroleum market da nake ga ya miki din su mutanen kudu sun sani a cikin gidajen mai 20,015 tana nan a arewa ne so muna da karfin gwiwa wanda zamu iya mu bada dama misali man ace zamu gina mana kungiyan kowane mai gida mai kai mata haraji zamu iya mu harama kudin ginawa to amma ganin gwamnati din yadda take tafiya na dadin kowa yana soro baya so ya rabu da jarin sa muna fatan gwamnatin da ta shigo musamman bangaren tallafin nan Hajiya Madina gwamnati ta duba sosai wannan kudaden da dapman take karba na tallafi ba za su sayar da mai din a tallafi suna sayar da mai din da sada gwamnati tana gani kuma tana kara ba su tallafi to mu san irin wannan tafiyar da aka yi ba muna roƙon mai girma gwamnati sabo na General Buhari ta bincika wannan wajen ta gani mu kuma matsalarmun da yanzu muke fama da ita su masu biyan mu kudin wobil na kawo mai wallahi tallahi Madina ina da kudi mana 2007 wanda ba biya ba wanda wai dama manual ne yanzu a maida akwila akwilan da ake biya dama sati da ne yanzu yafi wata ake duk wannan matsalolin ita take kawo matsala wani lokaci a ce ba mai
yanzu ka ce Buhari ma bai magana ba an samu mai yanzu ko ina to shin a faduwa kuke sai da shi kenan da ta yalwata yanzu ko kuma a yaya kuke sai da shi
su dapman masu shigo da mai dama kaman business ne kana ya bada wani abu a baka kaya ba su da wata harka dama su rige sun gina depots a Lagos wajen 20 da nawa ne si wannan harka ba zai yi ba a hakan sun shigo da mai ko ba tallafi za su ciri ba dama abinda yasa ba sa nuna suna ciri ba gwamnati ta yarda da wayanda suke mata aiki su hada kai a yi kashe mu raba to yanzu Buhari da yazo da kowa ya san shi dama da tunda kowa ya san shi an shigo da mai ba yayi ma magana tallafi ba in kin je Lagos yanzu ana kiran mota ko ni na da motoci na biyu nace a dauki hayanta ace ba mai doka haya moto ni kaina ma ina shakan sai mai in ka zo mai 83 daga Maiduguri daga Lagos in ka zo Maiduguri 85 naira biyu ne naira 80 to amma kudin lodi kuma karki manta naira 1,040 1,040 ne zai rage kamun nan ina jiran wobil to wayan abubuwan shi yasa nake ga miki gwamnati muna roƙonta ta dubi a cikin kungiyan mu masu dilalansa da mai akwai masu son gaskiya in ma da za a yi board ne ko PPMC ko me a sa mu a ciki na ka samu duk report da yake ciki insha Allah za mu ga yawa gwamnati saboda ta yi maganin abu
injiniya burin zo gade ka kai da kake fannoni biyu anan da ka ta bangaren kananan masana'antu kuma ga ka kwararre a bangaren ma'adinai kafin zuwan man fetur shin wai menene Najeriya ta dogara da shi ne da yanzu ba za mu iya koma gare su ba
kamar yanda kowa ya sani ko mu ma a shekarun mu na haihuwa dama kafin zuwan man fetur kin san gwamnatocin mu kowace yanki tana dogaro ne da albarkatun gona da yake yankin ta arewa ana dogaro da auduga da gyada a ta kudu maso yamma akwai koko da palm kwakwa manja kenan haka ma kudu maso gabas to wayannan ma a cikin harkokin da suka shafi harkan gona abubuwa guda biyu kenan kuma a kasashen duniya kin san kaman kasar Brazil masana'antan siga ya gina mata wannan kaman Thailand masana'antan shinkafa kawai ya gina mata to saboda haka muna da bangarori abin da ya shafi aikin gona da harkan ma'adinai da zamu iya dogara da su wannan kuma kowa ya sani kasashe sun in muka yi muka zauna muka yi abin da ya kamata ake yi na wanda yake so abubuwan da ake yi don a samu wannan amfanin abubuwan da muke da su so zamu iya muna iya kafin mai dama kowa ya sani muna dogaro ne da harkokin gona yanzu ma suna nan yanzu ma albarkatun gonan sun dada buduwa fiye da yanda da abubuwan da ake bukata na gonaki da ma'adinai yanzu a kamfanonin duniya na kere-kere da can ai babu kwamfutoci jiragen sama ba su yi yawa ba magunguna ba kirkiro ba samu ci gaba harkan magunguna kere-keren kayan tufafi saboda haka yanzu ma akwai abubuwan da can din ma da aka dogara da gonan babu su yanzu akwai bukatunsu saboda haka yanzu ne ma za mu iya zama da kanmu daram akan wayannan za mu iya dogara da abin da ba mai ba muna da shi
jama'a nan za mu tsaya sai mako mai zuwa mu karkare firar A madadin bakin namu Alhaji Yusuf Yusha'u da injiniya Awal Ibrahim da Alhaji Yakubu Dinka Fulka da wakilar muryar Amurka Madina Dauda da Chubahiro Diodune wanda ya shirya mana sauti, ni Salo Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya.
To ga kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari akan faifai.
Assalamu alaikum, bi ne magana Bashir Kwanti ta madubulo kantan man Kano state Nigeria. Zan yi amfani da wannan dama domin in yi godiya wa gwamnatin ta jihar Kano da ayyukan alkhairi da take wa al'umma, musamman samar da magunguna da ayyuka na ido da talakawa marasa ƙarfi a ƙananan hukumomi, wanda mu kanmu nan ƙaramar hukumar Madoba an samar da mutane dubannai da aka yi wa ayyuka a ido suka samu lafiya. Wannan aiki ne mai kyau, kuma zan yi amfani da wannan dama ta kira ga sauran gwamnatoci na jihohi da ka ringa koyi da irin wasu abubuwa masu kyau da wasu gwamnatocin ciki. Bayan haka zan yi amfani da wannan dama domin in kira ga gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Gandu da mu da kuma ƙaramar kuma Kogi, muna cikin wani hali da al'ummar ƙananan hukumomin tsoro da bibiji da ƙaraye wajen hanya, saboda hanyar mu ta riga ta gama lalacewa, kuma titin nan babban titi ne, wallahi fargabanmu a ce za mu fito daga area mu tafi Kano ko mu ce za mu nemi kwana ɗangora ko mu tafi Kaduna. Wannan al'amari ya gama al'umma, ana cikin wani hali. Yawa Allah da Annabi, tun da ya biyo hanyar nan ya ganta a daure domin a gyara mana. Na gode. Mai magana da shirkan ke kama da bilo kalabar makonin ta Najeriya.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na murya Amurka. Don Allah, ina son ku ba ni dama an bayyana ra'ayina game da ikirarin da Abubakar Tsiko ya fito yana yi cewa yana nan da ransa bai mutu ba. To Abubakar Tsiko, mun ji baka mutu ba, me ya sa ba za ka fito ka yi bidiyo kamar yadda ka saba yi ba a kullum? Sai a wannan karin za ka yi magana a audio. Mu a gaskiya hankalinmu ba zai ɗauki wannan maganar taka ba. Ya kamata idan har da gaske kana raye, to ka fito ka yi bayani kamar yadda ka saba yi a bidiyo, kowa ya ganka. Duk da cewa muryar da aka sa ta yi kama da muryar taka, amma dai muna da kwankwanto a kai, kuma bi izinillahi ko kana raye ko da ko ba ka raye, insha Allahu ƙarshenku ya zo a Najeriya da ma Afirka baki ɗaya da yardar Allah. Mai magana Isa Kofi a sarari tagari jihar Sokoto, mazauni unguwar Ijera ba Lagos. Na gode sashen Hausa na murya Amurka.
To, tare da fatan za ku ci gaba da kira kuna bayyana ra'ayinku, za mu gama wannan shirin da takaitattun labarai.
Shugabannin kungiyar kasashen gabashin Afirka na kan matsa ma gwamnatin Sudan ta Kudu da 'yan tawaye su ci mujituwa a yau ɗinnin Litinin don kawo ƙarshen yakin basasar da suka shafe watanni 20 suna yi. Kungiyar kasashen Afirka ta yi kashedin cewa rikicin siyasar ƙasar Burundi na iya zama masifa ga ƙasar da kuma yankunan da ke kusa. Kungiyar kasashen Afirka ta yi wannan gargaɗi ne a wata sanarwa da shugabar kwamitin kungiyar Nkosazana Ndazuma ta gabatar.
To masu sauraro, yanzu dai nan kusan karfe 3:30 na dare ne a agogon Washington DC, kuma nan za mu sallama da ku sai shirinmu na la'asar. Idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, Jummai Alice ke muku fatan alheri, a wuni lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.